Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Sai kuma wasu tashoshin FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da Dalol, ko kuma VOA Africa Zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu kuma akan yanar gizo a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Madina Dahiru mai shanu daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin mu na rana yau, Juma'a 20 ga watan Disamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labaran.
‘Yan takarar shugaban kasar Amurka 7 da ke kan gaba a jam'iyyar Democrats sun bayyana shugaba Donald Trump a matsayin shugaba mafi rashin da'a a tarihin kasar. Kasar Habasha ta kaddamar da tauraron dan Adam dinta na farko. A India kuma 'yan sanda a birnin New Delhi sun hana wani taron jama'a a wasu sassan birnin domin dakile zanga-zangar da ake ta fama da su a kasar.
To kanin labaran kenan kuka saurara. Idan muka shiga cikin shirin kuma za ku ji irin halin da mazauna garin Wapki dake jihar Arewa mai nisa a kasar Kamaru dake kan iyaka da Najeriya ke ciki.
Gaskiya muna cikin juyayi da ainihin bakin ciki da dimauta game da harin da yan ta'addan Boko Haram suka kawo mana a wannan garin namu na Wapki.
A Najeriya kuma alƙaluma na nuna cewa kimanin mutane miliyan 100 ne ba su da aikin yi, amma kuma
mutum miliyan 100 ba a rana ɗaya za a yi wannan ba a shekara ɗaya ba. Za mu ka a wannan lokaci na wannan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ƙarshe muka cewa cikin shekarun nan uku da suka yi mun iya yin gurin a ce rabin abinda ya kamata.
To muna tafi da wasu labaran kuma kamar kullun a rana irin ta yau Juma'a Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniyar Amurka. Amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya.
Masu sauraro barkanku da warhaka ga labaran duniya. ‘Yan takarar shugaban kasar Amurka 7 da ke kan gaba a jam'iyyar Democrats sun tafka muhawara da daren jiya Alhamis tare da caccakar shugaba Donald Trump da aka tsige wanda suka bayyana a matsayin shugaba mafi rashin da'a a tarihin kasar. Dukan 'yan takarar da ke neman jam'iyyar ta tsayar da su domin fafatawa da Trump a zaben shugaban kasa na shekara mai zuwa sun ce suna goyon bayan matakin majalisar wakilai na amincewa da daftarori biyu na zarge-zargen tsige Trump saboda zarginsa da yin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba da kuma kawo cikas ga zaman majalisa. Akwai buƙatar mu dawo da martabar ofishin shugaban ƙasa, inji tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, wanda shine ke kan gaba wajen yuwuwar samun ƙuri'un tsayar da shi takara a jam'iyyar ta Democrats. Shi kuwa Senator Bernie Sanders, wanda shine na biyu a bayan Biden a ƙuri'un ra'ayoyin jama'a da dama, ya kira Trump tataccen maƙaryaci wanda ya ci amanar Amurka da ma'aikatan Amurka. Kasar Habasha ta kaddamar da tauraron dan Adam dinta na farko a sararin sama a yau din nan Juma'a daga wata tashar harkokin sama Jannati dake kasar China. Hukumomin Habasha da na China dai sun kalli lokacin da ake harba tauraron kai tsaye a wata cibiyar binciken harkokin da suka shafi sararin samaniya wacce ke birnin Addis Ababa. Mataimakin Prime Minister kasar da Mick McConnell ya bayyana a wani jawabin da ya yi cewa wannan tamkar farkon bunƙasa fannin fasaha ne ga ƙasarsa. Bayanan da za a samu daga tauraron za su taimaka wa Habashar wajen sanya ido kan albarkatun ƙasar. To masu sauraro kada ku sha'afafa, kuna shan labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce rashin tsaro da kuma rashin iya kaiwa ga wasu yankunan jamhuriyar demokradiyyar Congo su ne manyan matsalolin da ke kara kawo cikas ga yunkurin dakile cutar Ebola a kasar. Alkaloman da aka samu a baya-bayan nan a kasar sun nuna cewa mutum 3,354 ne suka kamu da cutar, yayin da kuma mutum 100 wato 2,218 suka rasa rayukansu sakamakon cutar. Jami'an lafiya dai na ta ƙara damuwa ganin cewa hannun agogo na iya komawa baya game da ci gaban da aka samu wajen daƙile cutar ta Ebola a yankunan Kivu ta Arewa da Ituri, saboda ci gaba da fada da ake yi tsakanin ƙungiyoyin mayaka da dama. Hukumar lafiya ta duniya ta ce an kawar da wannan mugunyar cutar daga yankuna 25 da ke fama da ita. Daraktan shirin daƙile cututtuka na WHO Michael Ryan kenan ke cewa,
and last week, 4 to 10th of December, the number of cases jumped to 27 in a single week. So that's nearly a threefold increase.
Abin mamaki ne yawan karuwar da muke ta ƙara samu a yankin arewacin Kivu. A cikin makon da ya gabata kawai, mutum 27 sun kamu da cutar ta Ebola. ‘Yan sanda a birnin New Delhi na ƙasar India sun haramta gangami a bainar jama’a, wanda kwanaki uku kenan zuwa yau Juma’a. ‘Yan sandan sun katse hanyoyin intanet domin ƙoƙarin daƙile zanga-zangar da ƙasar ke ta fama da su, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutum 8. An kuma tsare fiye da mutum 1,200. Mutane a Indiya daina zanga-zanga ne domin nuna adawa da wata sabuwar dokar da ta shafi baiwa 'yan ƙasashen waje takardar zama 'yan ƙasar wacce suke ganin tana barazana ga tsarin demokradiyyar ƙasar wadda babu ruwansa da addini. Yayin da wasu ke ganin dokar ba ta yi wa musulmai adalci ba, wasu da dama da suka hada da 'yan jam'iyyar Prime Minister kasar Narendra Modi na ganin dokar za ta kara baiwa mutane karfin gwiwar komawa Indiya da zama a kasar da a yanzu take fama da cunkoson mutane.
Madina Ɗarigu ke mai shanu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai cikakkun rahotannin namu. A can kasar Kamaru a jihar Arewa mai nisa, maharan Boko Haram sun yi wa ƙauyen Wabki diram Nikiya cikin dare, inda suka shiga gidan limamin garin. Ga wakilin sashen Hausa a Kamaru Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
Maharan Boko Haram sun kai farmaki a garin Wabki da ke jihar Arewa mai nisan kasar Jamhuriyar Kamaru, kusa da kan iyakar kasar ta Kamaru da kasar tarayyar Najeriya. Da misalin karfe 2 na dare ne dai maharan suka yi wa ƙauyen diram Mikiya, har suka shiga gidan limamin garin suka yi wa diyarsa yankan rago. Na tambayi wani mazaunin ƙauyen, Malam Yahaya, ko a wani hali ake ciki a yanzu haka?
Gaskiya muna cikin juyayi da ainihin bakin ciki da ɗimauta game da harin da 'yan ta'addan Boko Haram suka kawo mana a wannan garin namu na Wabki. Wato sun shigo cikin dare, misalin karfe 2 dare suka shiga gidan limami guda suka yi ma ainihin diyarsa yankan rago, suka yi ma diyarshi yankan rago suka yanka ta. To gaskiya muna cikin bakin ciki, muna cikin jumami, kuma wannan baya nasaba, yana da nasaba da sakakken gwamnati. Akwai sun yi sakaci sosai, musamman jami'an tsaron da suke a wannan garin namu. Gaskiya akwai sakaci, saboda ya kamata a ce a karfafa jami'an tsaro, a karfafa ainihin rundunan soja da jami'an tsaro na yan sanda na ciki DSS. Ya kamata a ce an karfafa su, saboda Boko Haram dinnan ba a nesa suke ba, ba a wani waje daban suke ba, suna kusa, ba wai a nesa suke ba. In ba haka ba, ta ya za a ce, in ba don tsabarashin tsaro ba, a ce yan ta'addan Boko Haram a ce su kawo tari su yi irin wannan kisa, su kashe mace a gidan babanta, su mata yankan rago. Wannan abun nan bai yi ba.
Na ji wani jin ta bakin jami'an tsaro, amma abin ya faskara. Shi ma magajin garin na kwalfata na buga wayar sa bata shiga. Ga dukkan alamu dai hare-haren Boko Haram yana ci gaba da ruruwa a ƙauyukan da suke kan iyakar ƙasar Najeriya, Nijar, Chad da Jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To Allah ya kyauta, a gaida Muhammad Awal Garba. A Najeriya, kididdiga da ma'aikatar kwadago ta nuna cewa a cikin mutanen ƙasar miliyan 200 da ake da su, sama da miliyan 100 ba su da aiki mai tsoka da zai iya fitar da su daga ƙangin talauci, wanda yake nufin cewa kashi 60 cikin 100 na daukacin mutanen na rashin aiki. Wato daukacin mutanen ne rashin aiki ya shafa. Amma ministan ma'aikatar bada agaji walwala da jin dadin jama'a Sadiya Umar Faruk ta tabbatarwa muryar Amurka cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na aiki tukuru wajen tabbatar da cika alƙawuran da yayi na fitar da mutanen miliyan 100 daga kangin talauci. Ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da sauran bayani.
Wannan kididdiga da ma'aikatar kwadago ta fitar ya ƙara jaddada batun cewa yawancin matasa a Najeriya ne ba su da ayyukan yi, wanda ya sa kwararru a fannin tattalin arziki irin su Yushau Aliyu ganin cewa koma baya na rashin ayyukan yi din na da alaka da rashin tsaro da yake addabar kasar a yanzu.
To tun kafin yancin kai, abin da yafi samar da ayyukan yi a kasan shine noma. Kuma a 'yan shekaru na an samu matsala sosai game da muhallin noma, saboda kamar yankin arewa maso gabas rikici ya sa matasa da dama sun bar gonaki, sannan masu ayyuka sun daina ayyukansu, sannan ba zirga-zirga saboda da yawan mutane suna zirga-zirgan fatauci ne. Haka kuma a cikin arewa ta yamma da arewa ta tsakiya shi ma an samu matsaloli na tsaro, wanda ya sa da dama daga cikin mutanen da ke aikace-aikace su ma hakan ba ta samuwa musu. Sannan kuma akwai yanayin da gama makarantu da kuma muhallin samar da ayyuka ya gagara, saboda kamfanoni da dama masu ɗaukan ma'aikata aiki, musamman kamfanon da suke da alaka da gona kamar Masaku, duk ba su aiki, da kuma abubuwan da suka shafi wutar lantarki wanda ke samar da ayyuka sosai, su ma duk sun sa mutane dama ba su aiki saboda rashin waɗannan abubuwa.
Amma ga ministar ma'aikatar bada agaji walwala da jin daɗin al'umma Sa'adiya Umar Faruk ta ce gwamnati na ƙoƙari tukuru wajen ganin ta cika alƙawalinta na ba wa mutane sama da miliyan 100 ayyukan yi da zai fitar da su daga ƙangin talauci da fatara.
Mutum miliyan 100 ba a rana ɗaya za a yi wannan ba, ba a shekara ɗaya ba. Za mu ka a wannan lokaci na wannan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ƙarshe, mu ga cewa cikin shekarun nan uku da suka yi mun iya yin gurin a ce rabin abin da ya kamata a yi na wa'annan mutane za a fita cikin talauci. Kuma da yadda Allah za mu cimma wannan nasara insha Allah.
Akwai matasa da za a ce an sauya musu halaye daga cikin 'yan ta'adda, yawancinsu yanzu suna cikin al'umma amma kuma ba a fasa tsangwamarsu ba. Wani mataki za ki ɗauka wajen tabbatar da cewa sun samu ayyukan yi kuma an taimaka musu?
Wato mataki za mu ɗauka shi ne za mu yi aiki da wannan hukumar tsaro, da in muka samu wa'annan tatattun 'yan ta'addan da suka yi nadama kuma aka radicalizing ɗinsu, mu kuma nan ne za mu shigo mu ga cewa mun yi rehabilitation ɗinsu, kuma mun tsugunar da su, kuma mun ba su tallafi na yanda za su iya dogaro da kansu su samu sana'ayi. Wa'anda za su koma makaranta ne mu ga cewa an maida su sun koma makaranta, wa'anda suke son su yi sana'a ne aka cewa an ba su sana'a da za su iya dogaro da kansu su kula da kansu da ma iyalansu nan gaba. Wannan shine kudirin wannan ma'aikata, saboda su ma 'yan Najeriya ne, kuma dole a ga cewa an fuskance su, an saboda a hana su sha'awar ma ƙara koma inda sun ka fito insha Allah.
A yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido domin ganin yadda gwamnati za ta kai su mataki na gaba kafin wa'adinta ta cika nan da shekaru uku. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Kimanin 'yan gudun hijira 800 ne daga 2,400 da ke samun mafaka a jihar Agadez suka yi zaman dirshan a ofishin hukumar UNHCR ta Agadez. Suna kokawa da rashin cika musu alkawari, kuncin rayuwa, matsalar ilimi, rashin aikin yi da dai sauransu. 'Yan gudun hijirar sun hada da 'yan kasar Chadi, Afirka ta tsakiya da Sudan. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta hada mana.
Kimanin 'yan gudun hijira 800 ne da suka hada da na kasar Sudan, Chadi, Afirka ta tsakiya suka yi zaman dirshan a ofishin hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira, wato UNHCR, inda suka ce sun gaji da rashin cika musu alƙawurra da ake yi. Kamar yadda wannan ɗan gudun hijira na kasar Chadi yake cewa:
Moi je m'appelle Suleiman Ousmane. Mon problème j'ai quitté au Tchad.
Ni sunana Suleiman Usman, dan kasar Chadi ne. Nazo Niger na biyo ta kasar Algeria. Na zo nan yau da wata hudu, na ga abubuwa da dama ba sa tafiya kamar yadda ya kamata, kamar harakar ilimi, rashin aikin yi, na kuma ga mutane suna cikin wahala, musamman matasa, kuma kuwa matasan ne mu ne kuma manyan gobe. Amma ga mu zaune ba karatu ba aiki ba zai yiwu ba, shine yasa muka zo nan dan a sama mana mafita a nan ofishin UNHCR.
Je in familia ba Yusuf sai mu ake je
ina da iyalai a kasar mu ta Chadi, ba mai taimaka mana, nake taimaka musu, gani anan ba aikin yi, ina so ne na samu kyakkyawar rayuwa. Muhammadu Nur Abdullahi shine shugaba mai rukun ƙarya na ofishin UNHCR na jihar Agadez. Ya yi ƙarin haske kan nauyin da ya rataya a kansu game da 'yan gudun hijirai.
Quand les réfugiés étaient arrivés, nous avons eu une rencontre de masse avec eux.
A lokacin da 'yan gudun hijira suka zo nan ofishin mu na UNHCR, mun yi zama na musamman mun tattauna da su, inda suka bayyana mana bukatunsu wanda suka hada da kula da kiwon lafiyarsu, matsayinsu na 'yan gudun hijira a Niger. Sai kuma hulɗa da ƙungiyoyi masu hannu da shuni sun miƙa mana wannan a hukunci, amma ba su ce suna buƙatar komawa ƙasarsu ta ainihi ba. Mu taimaka musu, sun nemi mafaka a nan jihar Agadez ta ƙasar Niger. Gwamnati da ƙungiyoyi sun ɗauki nauyinsu, ba aikinmu ba ne mu mai da su inda suka fito, wato ƙasar Libya. Muhammadu Nur ya ƙara da cewa za su bi hanyoyi na samar da mafita ga 'yan gudun hijirar.
Nous avons mis en place une stratégie de gestion de cette crise.
Mun sanya wata fasaha na magance wannan matsala, shine ci gaba da tattaunawa da 'yan gudun hijirar dake bakin ofishin mu. Za mu bayyana musu su koma cibiyar da aka karbe su, sanne za a yi komai. Za mu waye musu kai kan illar hana hanyar da suka yi wa mutane. Dr. Maman Bukari shine shugaban da'irar Agadez. Jan hankali yayi ga 'yan gudun hijirar kan irin kulawar da ake basu.
A matsayin mu na shugabanni don kana karamar da'ira Agadez, muna jan hankalin su dake inda an ka ce kai 'yan gudun hijira kana da duruwa kenan menene haƙƙi, amma kuma kana da obligation menene abinda ake ce, kamar in kai ko mutane suna zamna wuri dole zaka bin yanda suke tahiyar da harkokinsu. Mu kiran da muke musu to lalle su diba su gani wanga kokari da gwamnati yake da kokari da jiha take da sarki shi ma din yana yi, kowa yana ka kokarin shi cikin wannan magance haraka. Kenan dai daga wajen su ne samu su gyara musu, amma mun ji suna ci sun ci Agadez ba wuri bane inda ya kamata su zo su zauna su huta. To su da suka kasa nan sai su kai su rama inda ya kamata su je su kai su bala. Mun dai mun ba su wuri, an ba su komi kenan, mun musu goma ta arziki.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Allah ya sauka. Masararru har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan na cewa karfe 10:18. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Bayan da majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump, majalisar wakilan ta ce ba za ta aika da tuhume-tuhumen da suka yi wa shugaba Trump zuwa gaban majalisar dattawa ba, har sai majalisar ta dattawa ta amince da ƙa'idojin da za a bi wajen sauraron wannan shari'a. Yau batun da shirin duniyar Amurka zai dubi a kai kenan, wanda zai mai da hankali kan matakin da za a ɗauka nan gaba bayan da aka tsige shugaba Trump. Sunana Mahmud Lalo. Kuma yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce ba za ta mika tuhume-tuhumen da suka kai ga tsige shugaba Trump zuwa majalisar dattawa ba, har sai majalisar dattawa ta bayyana ƙa'idojin da za a bi wajen sauraron wannan ƙara a gabanta. Yayin taron manema labarai na mako-mako da take yi, Pelosi ta ƙara da cewa ba za kuma su zaɓi masu shigar da ƙara da za su wakilce su a gaban majalisar ba, har sai an samar da waɗannan ƙa'idoji. Dr. Nasir Damowa, malamin jami'a ne a jihar Florida, ya mana ƙarin bayani kan wannan mataki da zai tunkari majalisar ta dattawa.
To abinda za a ɗauka, matakin da za a ɗauka shi ne za a kai wannan yunkurin da suka yi, kamar za su rubuta su kamar bill sai su tura ma majalisar dattawa. Su kuma suna karɓar wannan za su shaida ma Attorney General, Chief Justice na ƙasa, wato Justice Roberts kenan. cewa ga abinda aka yi saboda haka shi zai zama alƙali ga wannan shari'a, kamar shari'a za a yi yadda kasa ana zaman shari'a. Su ɗan majalisa da ta su ne ɗan abin nan jurors kenan, wato masu yanke hukunci. Shi kuma mai gabatar da ƙara wanda ita Nancy Pelosi ta zaɓa shi zai gabatar da ƙara ta ce ga ƙarar da suka kawo na tsingi.
To shi babban alƙali na ƙasa da ka ambata a baya, takamaimai wace irin rawa zai taka a wannan zama idan batun ya ji gaban majalisar ta dattawa?
Shi zai shugabanci abin, amma ba zai yanke hukunci ba. Ta zama kamar alƙali ne kawai.
Yayin wata hira da suka yi da abokiyar aikinmu Grace Alher Abdu, Yakubu Lame wanda ke lura da al'amuran siyasar Amurka ya yi ƙarin haske kan dalilan da suka sa ita Pelosi ta ce ba za su miƙa batun ga majalisar dattawan ba har sai an cika waɗannan ƙa'idoji.
To yanzu abin da zai faru shi ne ita speaker, wato shugaban majalisar tarayya, za ta aika wa majalisar dattawa wannan dalili guda biyu da ya sa suka tambuke shugaban ƙasa. To amma kuma kamar da take cewa a bayanin da sai wayan jaridu dazu, har yanzu ba ta san lokacin da za ta aika ba, za ta tsaya ta ga cewa sai majalisar dattawa ta ƙasa sun bayyana yadda za su yi wannan binciken ko kuma yadda za su yi wannan shari'a, saboda su ma su san yadda za su shirya.
Yakubu Lame kenan. To wannan batu na jinkirta kai waɗannan tuhume-tuhume zuwa majalisar dattawan na ci gaba da jan hankulan Amurkawa, kuma manufar ɗaukan wannan mataki a ɓangaren 'yan Democrat ya haifar da ra'ayoyi mabambanta a tsakanin Amurkawa. Hassan Sallau Jibiya shi ma mazaunin nan Amurka ne da ke fashin baki kan siyasar ƙasar. Yayin kuma wata tattaunawa da suke da abokiyar aikinmu Madina Dahir Mishanu ya mana ƙarin bayani kan abin da ya sa yake ganin 'yan Democrat ke jan ƙafa wajen ɗaukan mataki na gaba.
Yanzu kai ne a ce ka je kotu, idan ka je kotun kuma ka san ba za a yi maka adalci ba, to sai ka ga ba wani amfanin zuwa kotun. To abin da yake faruwa kenan, tunda shi shugaban majalisar dattawa ya fito ya ce ai zai aiki da fadar White House.
Wato zai goya ma Trump baya kenan kenan.
Zai goya ma Trump baya, ba zai alkira wasu shaidu ba, kawai za a yi wace da wannan.
To Malam Hassan, hakan na nufin kenan, yana nufin duk abin da zai faru da shi dai zai goya ma shugaban baya ne, ba zai bi ka'ida ba?
Abin da dai yanzu kenan yake faɗa kenan, ba zai bi ka'ida yadda aka saba yin wannan shari'a ba a matakin majalisar dattawa, shine a zo a shiga kotu kenan, a kira shaidu daga kowane ɓangare, da ɓangaren shugaban ƙasa da su ma ɓangaren Democrat su ma su kira nasu shaidun, a zo su ba da bahasi yadda jama'a kowa zai saurare su kafin a kada ƙuri'ar ƙarshe kenan ta sanatoci wadda za ta yanke hukuncin ko za a tsige shugaba Trump a matakin Senate, wanda shine matakin ƙarshe wanda zai ba kujerarsa kuma ba za a tsige shi ba.
Hassan Sallau Jibiya kenan. To lura da cewa siyasar Amurka ta ta'allaka ne kan nuna ɓangaranci na jam'iyya, ko yaya yiwuwar tsige shugaba Trump a wannan mataki yake? Ga abin da Yakubu Lame ya ce.
Wato kafin a cire President Trump daga office, dole ne sai majalisar dattawa, sai an samu wato 'yan majalisar dattawa 67 sun jefa kuri'a cewa a cire shi daga office. To kuma wanda ba zai faru ba, saboda kamar yadda kika ce 'yan Republican sun fi yawa, wato sun fi rinjaye a majalisar dattawa, saboda haka ba yadda za a iya cire shi daga office.
To idan dai majalisar dattawan ta wanke shi, shugaban na Amurka zai ci gaba da zama a kan karagar mulki, duk da cewa majalisar wakilai ta tsige shi, amma hakan tamkar tabo ne ta ban masa, a cewar Dr. Nasir Danmuwa.
To makoma ta shine zai ci gaba zama shugaban ƙasa, kawai wannan tabon da aka ba shi cewa an tabbatar shi daga majalisar wakilai shi zai fi shi, amma ba wani abu da zai shafa shi shahawata game da mulkin da zai ci gaba da yi.
Dr. Nasir Danmuwa kenan. To ana dai sa ran nan da watan Janairun shekara mai zuwa mutum zai isa gaban majalisar dattawan, inda nan ne shugaba Trump zai san makomarsa. Masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Grace Alher Abdu da Madina Dahir Mishanu da kuma ɗaukacin baƙin da aka ji muryoyinsu, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka. Yanzu kuma sai kwa kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga baban gida Mato da Abdul Aziz Dangora da kuma Malam Mani Tinau. Suka ce muna fatan wannan ziyarar da shugaban Faransa Emmanuel Macron zai kawo kasar Jamhuriyar Niger ta zama alkhairi ga al'ummar kasar da ma sauran kasashen Afrika musamman na yankin Sahel domin halin da yankin ya tsinci kanshi na rashin zaman lafiya. Allah ya kawo mana zaman lafiya a wannan nahira da ma duniya baki daya. Daga nan sai sakon da ya fito daga Isa Lawan Girgir yace salam VOA Hausa. Rattaba hannu kan kasafin kudin shekara mai zuwa da shugaba Buhari yayi. Allah ya sa ƴan Najeriya su gani a ƙasa domin an dade ana kasafin kudin Najeriya talaka sai dai ya ji a radio. Sai kuma sakon da ya fito daga Ahmadu Abacha yace VOA Hausa ba shakka yaban gwani ya zama dole. Ina jinjinawa dan majalisar mu na karamar hukumar Macina a jihar Yobe wannan barkacalla a jiya Maina bisa ga namijin kokarin da yayi da gyara mana tukka-tukkan ruwan sha da suka lalace a yankin da kuma baiwa masu sana'o'i jari domin su bunƙasa kasuwancin su. Allah ya bashi cigaba da ikon shimfiɗa mana ayyukan cigaba. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Mahmud Salihu yace gwamna Abdullahi Umar Ganduje daina ci gaba da nuna maitarsa a fili ta yunkurin tube mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu daga kujerarsa. To sai dai muna ƙara tunatar da gwamna Ganduje cewa koda ya tube mai martaba daga kujerarsa to shi ma fa ba zai dawoma a matsayin gwamnan jihar Kano ba, don haka akwai buƙatar ya dinga tuna shi ma sauka zai yi daga wannan kujera. To jama'a ku ci gaba turo mana tambayoyinku da ra'ayoyinku sai kuma idan Allah ya kai mu litinin mai zuwa. Godiya muke yi. Juma'a Mubarak, huta lafiya.
Binta yaro kenan da wasiƙun masu saurare. To madalla yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Madina ta dawo da labarai a takaice.
Takarar shugaban kasar Amurka da ke kan wato su bakwai da ke kan gaba a jam'iyyar Democrat sun tafka muhawara da daren jiya Alhamis tare da caccakar shugaba Donald Trump da aka tsige wanda suka bayyana a matsayin shugaba mafi rashin da'a a tarihin kasar. Kasar Habasha ta kaddamar da tauraron dan Adam ɗinta na farko a sararin sama a yau din nan Juma'a daga wata tashar harkokin sama jannati da ke kasar China. Hukumomin Habasha da na China dai sun kalli lokacin da ake harba tauraron kai tsaye a wata cibiyar binciken harkokin da suka shafi sararin samaniya. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce rashin tsaro da kuma rashin iya kaiwa ga wasu yankunan Jamhuriyar Demokradiyyar Congo su ne manyan matsalolin da ke ƙara kawo cikas ga yunkurin daƙile cutar Ebola a ƙasar. A ƙarshe kuma, 'yan sanda a birnin New Delhi na ƙasar India sun haramta gangami a bainar jama'a wanda kwanaki uku kenan zuwa yau Juma'a ake yi fama da shi a ƙasar. 'Yan sandan sun katsa hanyoyin intanet domin ƙoƙarin daƙile zanga-zangar waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutum takwas.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Sai kuma zuwa can dare idan za mu sake shigowa da shirinmu na ƙarshe a yinin yau, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na kanku a kan duk wani al'amari da ya shafe ku ko kuma ci gaban ƙasa. Yanzu a madadin Madina Dahiru mai shanu da ta karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma ba da umarni, sai injiniyanmu Vasco, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya, sai a gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.